Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 2531 da kuma 49. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkanku da warhaka yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Sarfil Hashim Gumel da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin yau Talata 27 ga watan Fabrairu na shekarar 2018 a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa jam'iyyar APC mai mulki ta tsayi da shugaba Muhammadu Buhari a matsayin wanda zai sake tsayawa takarar shugaban kasa a zaben shekarar 2019 bayan haka za ku ji cewa gwamnatin jihar Niger ta fara shirin gyara gandun dajin garin Bobi dake jihar ta Niger domin kiwon dabbobi yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan ta yaya za a yi jama'a su taimaka wajen tabbatar da tsaro a yankunan su idan aka yi la'akari da abin da ya faru a garin Dabci inda aka sace wasu dalibai a makon da ya gabata lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-2655 kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar za kuma ku ji labaran wasanni daga Jamhuriyar Niger amma kafin nan sai a gyara zama a jahalin da duniyar ta wuni
jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya rundunar sojan Amurka mai kula da nahiyar Africa da ake kira AFRICOM ta ce ta kashe wasu mayakan al-Shabab biyu da kuma raunata na uku a wani hari da aka kai da jiragen yaki a kudancin Somalia rundunar ta AFRICOM ta ce an kai harin ne je Litinin a wani bangaren garin Jilif dake tsakiyar yankin Jubba wannan shine hari ta sama na hudu da sojojin Amurka suka kai a Somalia cikin wannan shekarar har-haren da aka kai wa kungiyar al-Shabab na baya sun faru 2/18 ga watan Janairu da kuma ranar 19 ga watan Fabrairu a halin da ake ciki kuma mayakan al-Shabab 10 ne suka tsere daga gidan gyaran tarbiya dake garin Garowe a daren Lahadi a cewar jami'an tsaro kubucewar dai ta faru ne kusan karfe 8 na yamma a gogon Somalia lokacin da mayakan suka hauka wato kan katanga wato suka gudu cikin duhu jami'an yankin Puntland dai sun yi wa kafofin labarai magana kan batun amma wasu majiyoyi sun fada wa sashen Somaliyanci na muryar Amurka cewa shugaban yankin Abdulwali Muhammad Aligas ya bayar da umarnin a gudanar da bincike a yau Talata majalisar dinkin duniya ta samu rahoton dake cewa ana ci gaba da fada a yankin dake karkashin yan tawaye na gabashin Guta a Syria wanda ya kamata a ce yana karkashin yankunan da Rasha za ta dakatar da kai farmaki domin baiwa fararen hula damar ficewa daga yankin a cewar mai magana da yawun hukumar agaji ta majalisar dinkin duniya Jens Laerke a bayyane yake abin da ke faruwa a yankin ba zai baiwa tawagar agaji damar shiga ba ko kuma ya bada damar kwashe marasa lafiya ba Rasha da Syria na zargin mayakan yan tawaye da kai hare-hare wanda ya shafi hanyar shiga yankin suka ce farmakin ya kuma taba wasu yankuna a Damascus zargin da yan tawayen suka musanta kungiyar kare haƙƙin bil'adama da ke sa ido a Syria mai suna Observatory a tsawon shekaru 7 na yakin ta ce wani hari ta sama da ya afka gabashin Guta yankin da ya fuskanci wato ƙarin tarzoma a baya-bayan nan har ya haddasa mutuwar ɗaruruwan mutane sai dai dakarun Syria sun musanta kai harin to labarin duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC shugaban Amurka Donald Trump ya naɗa Brad Pascal wani jami'in tsare-tsare kuma ƙwararre kan fasahar sadarwa ta zamani ya zama shugaban kwamitin yakin neman zaben sa a shekarar 2020 a wata sanarwa da aka fitar a hukumanci an yi nuni da cewa Pascal a matsayin mutum mai dimbin basira kuma an zabe shi ne saboda nasarorin da ya samu a baya sama da shekara guda Pascal dan shekaru 42 da haihuwa yana tafiyar da wata kungiya da ke goyen bayan Trump da ake kira America First Action yayin da Trump ke bayyana ra'ayoyinsa kan manyan batutuwa da kuma kanana a shafinsa na Twitter Pascal yayi amfani da kafofin sada zumunta kamar Facebook wajen janyo hankulan masu kada ƙuri'a na karkara lokacin yakin neman zaben na 2016 wanda ya kai shi ga samun nasara. A halin da ake ciki kuma daraktan watsa labarai ta farar White House Hope Hicks daya daga cikin hadimin shugaban kasar ta jima tana aiki da shi ta bayyana gaban kwamitin majalisar wakilai wanda ke binciken shishigin Rasha a zaben Amurka sai dai babu tabbacin yawan tambayoyin da ta amsa a gaban kwamitin. Daga ƙarshe masu gabatar da ƙara a Koriya ta Kudu sun nemi wato a yanke tsohon shugabar kasar da aka tsige Park Geun-hye hukuncin ɗaurin shekaru 30 dangane da gagarumar badakalacin hanci da rashawar da ta yi sanadiyar tumɓuke ta. Yau Talata masu gabatar da ƙarin suka miƙa wannan buƙata tasu lokacin wani zaman kotu a birnin Seoul inda kuma suka nemi alƙali ya ci tare tsohuwar shugabar dala miliyan 110.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kwamitin koda na jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya ya amince da sake tsaida shugaba Muhammadu Buhari a zaman dan takarar jam'iyyar a zaben ƙasa mai zuwa a shekarar 2019. Babban sakataren jam'iyyar Mai Malabu ne ya tabbatar da haka a hirar da ya yi da wakilin sashen Hausa Umar Faruk Musa.
Ina nuna maka ai wannan abin da kwamitin koli na jam'iyyar ta nuna yau. Ta gamsu da kamun ludayinsa, ta gamsu da jagorancin da yake yi. Kaga ida gamsuwa shike kawo a jefa ƙuri'an amincewa ai. Inda akwai na kasu kasan ba za a jefa masa ƙuri'an amincewa ba. Wannan ƙuri'an amincewa an amince da shugabancinsa kenan. Wannan shine abin da ya nuna.
To ina cewar idan wani ɗan jam'iyya yana so ya tsaya takara da shugaba Muhammadu Buhari ko wani ɗan jam'iyya yana so ya tsaya takara tare da duk wanda ma ke sha'awa kamar shugaba Buhari, ana nuna ba zai tsaya takara ba sai in shugaba Muhammadu Buhari baya so?
Kwarai da gaske, ai wannan shine abin da ya nuna saboda ai in aka ce maka an jefa mutum ƙuri'an amincewa ai ya kamata ka fahimci abin da ake nufi.
To mun gode Umar Faruk Musa. Yanzu kuma bari mu leƙa jihar Neja, inda gwamnatin jihar ta fara wani shiri na musamman domin yin gyara ga gandun dajin kiwon dabbobi mai faɗin kadada 44,000 a ƙaramar hukumar Mariga da ke jihar domin magance matsalar rikicin da ke faruwa tsakanin Fulani makiyaya da manoma. Wakilin sashen Hausa Mustafa Nasiru Batsariya aiko mana da ƙarin bayani.
Akan haka ne dai gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya ziyarci wani tsohon gandun dajin kiwon dabbobi da ke kusa da ƙauyen kamfanin Bobi a can yankin ƙaramar hukumar Mariga. Ga abin da gwamnan ke cewa akan wannan ziyara.
A ziyarar nan mun zo yau saboda halin da ake ciki a Najeriya na rikici-rikici da kan samu tsakanin masu kiwo da manoma. Mun san a wanga zamani mace za a koma a hana mutane noma a labin shanu zai wuya saboda an ƙara yawa kuma garuruka sun ƙaru. Ita kanta Abuja an ce a labin shanu take. So haka yanzu sauƙin da za a samu shine mu koma gandun daji. Kuma nabobi yana ciki tun zamanin Sardauna aka yi shi a yin gazetin shi doka ne. Duk wanda ya yi noma nan ya dai yi ne amma doka ne wannan dajin gwamnati ne. Kuma an keɓe wanga daji saboda masu kiwo. Yanzu gwamnati ta dawo za ta ashi dajinta, za a zo a kawo musu kayan cigaba, za a kawo musu asibiti na dabbobi da na mutane, za a kawo makarantu, za a kawo ruwa, za a shuka ciyawa saboda hillan su zana waje guda su bai yawo.
Gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya ce wannan shiri nashi ya zo daidai da ƙudurin wasu gwamnonin Najeriya na bada gudunmuwa ga gwamnatin Najeriya ta yadda za a samu nasarar shawo kan tashin hankalin da ake samu a tsakanin manoma da kuma Fulani makiyayan.
Na sa ko wasu gwamnoni da suka ɗauki wannan alƙawarin cewa su ma za su bada domin kamar guduma ne ma gwamnatin tarayya saboda rikicin da fitina da ke ta tasowa daga faɗa daga tsakanin manoma da masu kiwo. Akwai jihohi a arewa da suke da ganin daji kamar wannan. Ina ganin idan dukkan muka dawo da aka tata dajukan nan za a samu sauki kwarai da gaske.
Al'ummar Fulani dai sun yi maraba da wannan mataki na gwamnatin jihar Niger. Alhaji Bello dan Rani shine sarkin fulanin gandun dajin na kauyen kamfanin Bobi.
Dadi muka ji saboda gwamna fa anka ce gwamna da addu ya gani sai ga mu gashi saboda haka dole mu ce mun ji dadi
yanzu to me kuke so mu wannan
yanzu abinda muke so mu yayi muna farko dai wannan daji dai makiyayana kuma mu karan kanmu aikin muke nan kiyo muna so a taimaka muna a fadada muna abi dan mu laurin kiyo wannan wuri
yanzu yace yayi alƙawari zai gyara muku amma za a rika karɓar haraji
mun yadda kwarai 100% mun yadda
a jihar Niger dai akwai gandun dajin kiwon dabbobi guda 23 amma a yanzu guda 2 ne gwamnatin jihar Niger tace za ta fara yin gyara akan su wato na kamfanin bobin mai fadin hekta ko kadada 30,000 sai kuma na kauyen Iri dake yankin karamar hukumar Rijau mai fadin hekta ko kadada 14,000 Mustafa Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Madalla a gaida Mustafa Nasiru Batsari. To yau dai muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan ta yaya kuke gani ya kamata a taimakawa jami'an tsaro wajen tabbatar da tsaro a yankunan da kuke. Duba da abin da ya faru a garin Dabci inda aka sace wasu dalibai cikin makon da ya gabata. Bisa ga cewar rahotanni an samu karancin jami'an tsaro a wannan yankin. Sai ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku amma kafin mu bude layukan wayar mu ku shakata da wannan waƙar.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202 205 2655 domin a bayyana ra'ayi 202 205 2655.
Kamar samu kira na farko daga Sokoto. Wa alaikum assalamu da wa muke magana daga Sokoto.
Kuna magana da Alhaji Bello Kware.
To muna jin ka, menene ra'ayinka?
Abinda a ra'ayina ya kamata mu taru mu haɗu mu kafa bangon banga na kariyar kanmu da tsaro. Saboda akwai matsaloli in an ce mu dogara ga gwamnati ta kare mu to akwai matsala.
To mun gode da ra'ayinka. Yanzu kuma bari mu je jihar Niger.
Hello.
Hello, da wa muke magana daga Niger?
Kuna magana da Rabran Dauda dan Mallam.
To Rabran Dauda dan Mallam muna jin ka.
Daga Lafai local gamman Gule area Bada.
To muna jin ka Rabran, menene ra'ayinka?
To kuna magana a Manduwe, menene ma?
Muna son mu ji ra'ayoyin ku masu sauraron mu ne akan ta yaya jama'a za su taimaka wajen tabbatar da tsaro a yankunan da suke.
To a gaskiya maganan tsaro bari in ba ku. Lokacin ina Kaduna, babban abin da muka hada baki da mu Rabran da Imam, wallahi tallahi muna fadawa juna gaskiya, kuma shi isa lokacin 2000 matsalar jihar Kaduna ta zo ta wanku kwarai da gaske in ba yanzu da ta tashi ba saboda haka babban abin da nake riko wanda ke magana tsaro anan dai masha Allahu ina jin ba mu da matsala domin mun hada kai da sarakunan mu da masu ungoyin mu da imam namu muna lura da duk wani bako da yazo masha Allahu in dai ba mu gane mai muna hada kai mu tambaye shi gaskiya anan area mu lafai local government gul area fada ungwangwari ba mu da matsala
to mun gode Reverend Dauda dan mallam yanzu kuma bari mu je jihar Lagos
hello
hello da wa muke magana daga Lagos
kuna magana da Alhaji Abu Ciyaman na Falake Dingiro Kargami
to Alhaji Abu muna jin ka
to bisa hakika nan gaskiya wannan mauludi na ku na ji dadi sosai don na rubuta na neman ku Allah ya kaddauna ta ne sosai a yau
Allah sarki
bisa hakika nan gaskiya wannan ni ne yana dora shi kan jami'an tsaro da ke son dan kawuna miskila game da Muhammad Jalal Buhari
ta yaya
don abin da addalili bai yiwa a ce jami'an tsaro suna a wuri a wannan area kuma an riga sun dan daga da daga wasu a ce waɗanda aka bari din madadin su su rike wannan ragamar abin yadda gara ya kasance a kai wannan abubuwan kamar kamar
to ina mafita
abin da an mafita bisa cikanin gaskiya ina kira ga shugaban kasa Muhammadu Jalal Buhari da sauran makarrabansa masu ba shawara kwarai don Allah a ba shi tantance da waɗannan
to Alhaji Abu ina ga layinka ya goce yanzu bari mu je Kaduna
Hajji Amaryam Dauda barka da lasariya.
Barka ka dai da wa muke magana daga Kaduna.
Ina na bar sallan ai kiran ku da jere daga sa Kaduna tarayyar Najeriya.
To Mallam Murtala muna jin ka menene ra'ayinka?
To gaskiya shawaran da nake ba su masu kasanci ne dole ne su ji shi canza jadawali irin ba matasa tarbiyya da sauran abubuwa. Da nitin ga da muna makaranta akwai abin da ake kira cadet in kana secondary haka ana dan koya ma yadda training da yadda wani abu ya zo za ka iya kare kanka ko wani ne ma za ka ce maka ne wani abu ya faru ka kare shi gaba ɗaya aka zo aka rushe wannan abu aka bar mu matasa kwakwalwar mu duhu a daskare ko a je ta zo ta yi ta gudu in ka ga mutum ko da TV a sakwari ma baka san da aka yi ka karɓa ɗin shi ba ko wani hikima to dole ne a makarantu a dinga koya wa matasa ɗalibai hikima in ka ga wani zai fitar da kai ga hikimomi da za ka kara kanka to al'umma a unguwanni da san za ku a gyara a tashin lafiya.
To Allah ya sa Mallam Murtala mun gode yanzu kuma bari mu je jihar Neja.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam da wa muke magana daga Neja.
Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kimba.
To Ibrahim mai wankin hula muna jin ka.
To gaskiya abu ɗaya ne wanda yake za a magance wannan al'amarin. Ainihin su manyan ƙasar nan su mai da ƴaƴansu a makarantu inda kake karatu. To idan Allah ya hukunci suka mai da ƴaƴansu a nan makarantun to dole ne a samu tsaro amma in ba haka akai ba to babu yadda za a ci a magance tsaro a makarantun Najeriya wanda dai kana kake karatu. Tunda aka fara wannan abun baka taba jin an ci an dauki dan wani babba a cikin wannan makarantun ba sai dai ƴaƴan talakawa.
To mun gode Mallam Ibrahim mai wankin hula yanzu kuma bari mu je birnin tarayya Abuja.
Alama barka barka da aiki.
Barka ka dai da wa muke magana daga Abuja.
Kina magana da Abubakar Yusuf ne katako daga Abaji NCT Abuja.
To Mallam Abubakar Yusuf menene ra'ayinka?
To na ra'ayi a wannan mauludi da ake da shi da yamma ina ganin na farko mu koma mu Allah dukkan mu musulman mu da kristan mu. Kamar lokacin da aka ce ana wahalan matsananin tsaro a 2015 muna ta'addu'i musulmi da kirista Allah ta'ala ya kawo canji to har yanzu mu sake koma mu Allah din nan mu ci gaba da addu'o'i to ina ga shine mafi alkhairi kuma mu tsara mu mabiya mu ma iya mu masu shugabanni addu'an fatan alkhairi ina ga shine abin da fi dace da mu. Assalamu alaikum da labarai daga Abubakar mai katako Abaja Abuja.
To Mallam Abubakar Yusuf mai katako mun gode da ra'ayinka da kuma dukan waɗanda suka ba da gudunmuwarsu a wannan fili sai kuma gobe idan Allah ya kai mu zamu sake ba ku wata damar domin ku bayyana ra'ayoyinku. yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da kwamitin da ministan harkokin wasanni da matasa na jamhuriyar Nijar Kasu Muktar ya girka a ranar jiya. Wannan kwamitin zai kula da shirya wasannin kwallon kafa na nahiyar Afirka na matasa 'yan kasa da shekaru 20 da jamhuriyar ta Nijar za ta shirya a shekara 2019 idan Allah ya kai mu. Wannan kuwa biyo bayan armashin da wasannin 'yan kasa da shekaru 17 da kasar ta shirya a shekara 2017. Sukai kuma shi yasa hukumar kullun kafa ta nahiyar Afirka CAF ko kuma CAF ta yanke shawarar mika majanguriyar ta Nijar alhakin shirya wasannin da yan kasa da shekaru 20 a shekarar bade da Allah ya kai mu. Kwamitin da zai nazari ne na yiwuwar shirya wasannin a garuruwa guda biyu, Maradi da babban birnin Yamai, kama da tanadin ababen hawa na sama da na kasa da masarkin baki kamar hotel da wuraren atisayin kungiyoyin da za su da wannan kwamfular da jamhuriyar Nijar za ta karba bakunci. Idan muka leka kasar Faransa kuwa, kocin kungiyar kwallon kafa ta PSG ko Paris Saint-Germain ta birnin Paris cewa da Unai Emery ya ce a yau a lokacin da yake gana da manema labarai babu maganar yiwuwar Neymar tauraruwar kungiyar a yi masa tiyata. Neymar dai in kuna tuni ya ji ciwo ne a ranar Lahadi da gabata a lokacin da ake Clasico tsakanin kungiyar ta Paris Saint-Germain da bukiyar jayayyar ta badadin dadewa cewa da Olympic de Marseille. Wasan da kungiyar PSG ko Paris Saint-Germain din ta nasara da ci 3 da nema. A nasa bangaren Zinedine Zidane, kocin kungiyar Real de Madrid, wadda za ta kafsa a ranar 6 ga watan Maris idan Allah ya kai mu a birnin Paris da PSG din a neman cancantar shiga wasannin quarter final ko kuma quarter final na Champions League na nahiyar Turai. Cewa da wasannin club din da su kasance zakaru a kasashen su na Turai, yayi furcin cewa yana nuna kyakkyawar fatan ganin cewa Neymar din ya samu lafiya domin ya samu ya buga karawar da za su yi da PSG din, domin a cewar Zinedine Zidane ba abin fata ne ba gare sa. Na ganin cewa wani dan wasa ya ji ciwo ana gab da gudanar da wasa mai muhimmanci. Har yanzu dai muna Real de Madrid din, inda shi kocin na Real de Madrid Zinedine Zidane ya jingine dan wasarsa Cristiano Ronaldo, wanda so biyar yana lashe tauraron kwallon kafa na duniya daga wasan da za su buga da Espanyol de Barcelona a La Liga. Shi dai kocin na Real de Madrid Zinedine Zidane ya ce yayi haka ne domin tanadin dan wasar zuwa fafatawa mafi zafi da za a yi a wannan karo na neman shiga quarter final na Champions League na bana. A zagaye na biyu tsakanin club din Real de Madrid din da PSG, a da goga su ta farko Real de Madrid din ce kai nasara da ci 3-1. Za mu karkara labarin wasannin na ranar yau da wasannin tennis, inda yanzu haka muryoyi na tsohon ƴan wasar da ma waɗanda ke buga a halin yanzu ke ci gaba da tashi a dukkan faɗin duniya, bayan da hukumar kwallon tennis ta duniya ta yanke shawarar sake fasalin wasannin duniya na kofin tennis din da ake ce ma Cup Davis. Yanzu haka Haruna mamman bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar.
Yanzu kuma ga sharhin murya Amurka wanda ke bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Zai dauki shekaru masu yawa kafin kasar Iraq ta farfado daga barnar da kungiyar ISIS ta harda samata. Kasar ta samu gagarumin ci gaba, inji sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson a wani taron kasa da kasa na neman gudunmuwa domin sake gina Iraq da aka yi kwanan nan a Kuwait. Gwamnatin kasar Iraq ta fiddo da wani tsari na shekara 10 na sake gina kasar, wanda kuma zai tallafawa burinta na inda kasar za ta kasance a cikin jerin muradinta karkashin wani mizani na Majalisar Dinkin Duniya da ake kira Vision 2030. Shirin ya hada da garan bawul ga gwamnati da shirin yaki da cin hanci da rashawa, kwadaitawa masu hannu da shuni zuba jari, gudunmuwa daga hukumomin kasa da kasa domin sake gina ko farfado da tattalin arzikin kasar, da kuma dabaru na lokaci mai tsawo da za su girka kasar bisa turba da daidaito. Gwamnatin kasar Iraq tana daukar matakai na fada da cikawa cewa fukufa a bude take ta fannin kasuwanci,
ta wajen bunkasawa da kyautata yanayin kasuwancin wanda zai taimaka wajen jawo hankalin masu zuba jari da za su dauki nauyin tafiyar ayyukan sake gina kasar. Amurka za ta tabbatar da gantaka tsakanin kasashen biyu karkashin yarjejeniya kan tsare-tsare da suka kulla. Dangane an samu galaba akan mayakan ISIS da daidaitan al'amura a Iraki, Amurka ta ba da gudunmuwa ta fiye da biliyan 2 da miliyan 200 ga kasar Iraki ta fuskar tattalin arziki da tsaro tun shekarar 2014. Amurka a yanzu haka tana kammala cikakkun bayanai akan wani bashi na MFF karo na biyu don ƙara wani zuga kan nasarar da za ta shiga tarihi da dakarun suka samu cikin shekara 3 da suka wuce. A wannan satin ma'aikatar tsaron Amurka ta bayyana ƙarin kusan dala biliyan 1 don ba da goyon baya da horo da kayan aiki ga dakarun Iraki a shekara mai zuwa. Bangaren kasuwanci mai zaman kansa cike da kuzari yana da matukar muhimmanci wajen samar da ayyukan yi da daidaito da ake bukata. Zai kuma samar da kuɗin shiga da za su taimaka wajen sake gina da kuma saka hannun jari a fannin kiwon lafiya, tsaro da fannin sufuri. Matakan samun kamfanoni masu zaman kansu masu ƙwari na buƙatar ɗaukar matakai masu tsauri da juriya, wanda daga baya kwalliya za ta biya kuɗin sabulu, in ji sakataren harkokin wajen Amurka Tillerson. Don farfaro da tattalin arzikin, Amurka ta bai wa Iraki bashi na dalar Amurka biliyan 3 ta hanyar bankin cinikayya ta Amurka. A lokaci guda kuma hukumar kula da zuba jari a ƙetare ta Amurka tana da ayyuka da take tafiyar da su daban-daban har 5, yanzu haka da kuɗin su zai kai dala miliyan 250 a Iraki. Kuma tana nazarin wasu sabbin kudurori da ayyukan su za su ci kuɗi dala miliyan 500. Akwai babban aiki da ya rage nan gaba na sake gina ƙasar Iraki da sabunta tattalin arzikin ta ya tafi daidai da zamani, in ji sakataren harkokin waje Tillerson. Taimakon Iraki ta girka gwamnatin ta ƴan ƙasa baki ɗaya wacce ba ta da kumbiya-kumbiya zai taimaka wajen gina al'umma da za ta magance tsatsauran ra'ayi. Wannan zai kawo ƙarshen kungiyar ISIS kuma zai nuna mata gazawarta da mummunar aƙidarta ta tarzoma. Wannan shine sharhin murya Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To yanzu kuma ga labarai amma a taƙaice.
To a takaice muryar rundunar sojan Amurka mai kula da nahiyar Afirka da ake kira AFRICOM ta ce ta kashe wasu mayakan Al-Shabaab biyu da kuma raunata na uku a wani hari da aka kai da jiragen yaƙi a kudancin Somalia. Rundunar ta AFRICOM ta ce an kai harin ne jiya Litinin a wani bangaren wato garin Jilif da ke tsakiyar yankin Juba. Yau Talata Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ta samu rahotanni da ke cewa ana ci gaba da fada a yankin da ke ƙarƙashin ƴan tawaye na gabashin Guta a Siriya, wanda ya kamata a ce yana ƙarƙashin yankunan da Rasha za ta dakatar da kai farmaki domin baiwa fararen hula damar ficewa daga yankin. A cewar mai magana da yawun hukumar agaji ta Majalisar Ɗinkin Duniya Jens Laerke, a bayyane yake abin da ke faruwa a yankin ba zai baiwa tawagar agaji damar shiga ba ko kuma ba da damar kwashe marasa lafiya daga yankin ba. Shugaban Amurka Donald Trump ya nada Brad Parscale a wani jami'in tsare-tsare kuma kwararre kan fasahar sadarwa ta zamani ya zama shugaban yakin neman zabansa na shekarar 2020. A wata sanarwa da aka fitar a hukumanci an yi nuni da cewa Parscale a matsayin mutum mai dimbin basira kuma an zabe shi ne saboda nasarorin da ya samu a baya sama da shekaru guda. Parscale ɗan shekaru 42 da haihuwa yana tafiyar da wata ƙungiya da ke goyon bayan Trump da ake kira America First Action. Masu gabatar da ƙara a Koriya ta Kudu suna neman a yanke tsohon shugaban ƙasar da aka tsige Park Geun-hye hukuncin ɗaurin shekaru 30 dangane da gagarumar barƙalancin hanci da rashawa da ta yi sanadiyar tumɓuke ta.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Sarfil Hashim Gumel da ya taya na gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniyanmu Mr. Chang, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.